Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Laraba 22 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, da yammacin jiya Talata a birnin Warsaw, shugaban Amurka Joe Biden ya kare matakin kasashen yamma na taimakawa Ukraine tsawon na a yaki da take tsawon shekara guda domin kare kanta daga mamayar da Russia ta kai mata. A hali da ake jikin ministan harkokin wajen kasar China wadda take mara wa kasar Russia baya a siyasance akan mamayar da ta kai wa Ukraine, ya faɗa a jiya Talata cewa kasarsa tana son taka rawa wurin kawo ƙarshen wannan yaki. Yayin da kasar Turkiya take ci gaba da alhini na mummunan bala'in da ya sanadin asarar rayuka da dama a kasar, an fara kiyasta abinda za a kashe wurin sake gina kasar.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za mu leƙa jihar Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya don jin takaitaccen tarihin siyasa da tattalin arzikin jihar a daidai lokacin da ake shirye-shiryen babban zaɓe ranar Asabar. Wasu mazauna jihar sun bayyana babban kalubalen da ke ci masu tuwo a ƙwarya.
Sunana Junaidu Sambu Junaidu. Alhaƙiƙatul amri, bisa gaskiya babban abin da ya damu mu na a jihar Sokoto harkar tsaro. Bayan samun tsaro, abu na biyu a ƙirƙiro abubuwan da za su ɗauke ma matasa hankali na dogaro ga kansu.
Bayan haka za ku ji cewa wasu jam'iyyu uku da suka hada da AA da APM da kuma NRM sun ce ba su kulla wani kawance ba da dan takarar jam'iyyar PDP, kamar yadda dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar AA wato Action Alliance Major Hamza Al-Mustafa ya bayyana.
To wannan babban zagon kasa ne aka shirya, makirci ne, shirri ne, kuma wanda muka san su ne suka je suka shirya wannan, ko me aka ba su ba mu sani ba. Ina nan a matsayina na dan takara a jam'iyyar da nake.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin ne ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Da yammacin jiya Talata a birnin Warsaw, shugaban Amurka Joe Biden ya kare matakin kasashen yamma na taimakawa Ukraine tsawon shekara guda domin kare kanta daga mamayar da Russia ta kai mata, kuma suka sha alwashin ci gaba da bada wannan taimakon. Shekara guda da ta wuce, duniya ta jajirce wurin ganin wato Kyiv bata fadi ba. Biden yana fadawa sama da mutane 10,000 waɗanda suka taru a wajen masarautar ƙasar Poland. Ya ce yanzu ya dawo daga ziyarar da ya kai a Kyiv, kuma zai iya cewa Kyiv tana nan da ƙarfinta, ta yi tsayin daka, kuma abu mafi muhimmanci tana da ƴancinta. Biden ya yi alƙawarin cewa taimako ga Ukraine ba zai yanke ba, kana kungiyar NATO ba za ta raba kanta ba. Ukraine ba za ta sha kai ba a hannun Russia abadan, hakan ba zai faru ba, inji Biden. Yana mai cewa kungiyar kawancin ta yi karfi fiye da duk wani lokaci wurin taimakawa da makamai da kuma kayayyakin jin kai ga kasar wadda ba ta cikin kungiyar ta NATO domin kare kanta daga Russia. A hali da ake ji kuma ministan harkokin wajen kasar China wanda take mara wa kasar Russia baya a siyasance akan mamayar da ta kai wa Ukraine, ya faɗa a jiya Talata cewa kasarsa tana so ta taka rawa wurin kawo ƙarshen wannan yaki. Queen Gan ya faɗa wa mahalarta wani taro akan tsaro da aka yi a Beijing cewa China ta damu da wannan yaki da ake yi kusan shekara guda ka iya ci gaba da yin muni, kuma ya bazu har ma ba za a iya shawo kansa ba. Ya ce China za ta ci gaba da yin kira ga tattaunawar zaman lafiya. Kana ta yi amfani da hikimar Chinesawa wurin kwantar da tarzoma siyasar. China dai ta ki fitowa karara ta yi Allah wadai da ba mayar da ta kai wato Russia ta kai wa Ukraine, da kuma ayyukan rashin imani akan fararen hula a Ukraine. Kana ta cacaki wato takunkuman tattalin arziki da kasashen yamma suka dora wa Moscow daga kausar murya a cikin wannan lokacin. A kokarin da China take yi na kare Moscow, har yanzu China bata iya ta fito ta kira wannan yaki da mamaya ba wanda Russia ta kai wa Ukraine. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. yayin da kasar Turkiya ke ci gaba da alhini na mummunan bala'i da ya sanadiya asarar rayuka da dama daga girgiza guda biyu da suka faru a lokaci daya makonni biyu da suka shude. An fara kiyasta abin da za a kashe wurin sake gina kasar da kuma batun asarar haraji na kan iyaka daga tattalin arziki mai tangal-tangal. Wata cibiyar hada-hada mai zaman kanta ta kasar Turkiya ta kiyasta za a kashe sama da dala biliyan 80 wurin sake gine-gine a cewar rahotannin farko da cibiyar ta fitar kwanaki hudu a kan girgizar. Bankin saka jari na Morgan Stanley a Amurka ya kiyasta za a kashe kimanin dala biliyan 38 a kan gidaje, yayin da cibiyar zuba jari a New York JP Morgan ta ce za a kashe dala biliyan 25 wurin sake gina gidaje da abubuwan more rayuwa. Sai dai waɗannan alƙaluman ba su hada da rushewar tattalin arziki wanda bala'in ya haddasa a yankin, inda kimanin mutane miliyan 1,350 suke rayuwa kuma suke aiki. Wani harkokin tattalin arziki da ya kusan kashi 10 na baki ɗaya tattalin arzikin ƙasar.
Madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Yayin da muke ci gaba da bibiyar tarihin siyasa da tattalin arzikin jihohin Najeriya, a yau zamu leƙa jihar Sokoto, wadda ita ce shalkwata tsohuwar jihar Arewa maso yamma. Kamar sauran jihohin ƙasar, shirin zaɓe ya kankama sosai. Sai dai jama'ar jihar sun ce rashin tsaro shine babban ƙalubalen da suke fatan gwamnati za ta magance masu. Daga Sokoto ga rahoton da Muhammad Nasir ya aiko mana.
Talaka kabar kuka akuri arkaicinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Talaka kabar kuka akuri
jihar Sokoto yadda take yanzu kusan ta fara lokacin jihar Yakubu Gawan, don a wannan lokacin ne ya kirkiro da jihohi 12 wadda ita jihar Arewa maso yamma wadda take ita Sokoto. Jihar Sokoto ta yanzu ita ce capital. Wannan ya waru ne a lokacin da aka soke tsari na jihar Arewa, jihar Kudu, jihar Yamma. A lokacin da General Murtala Muhammad ya hau mulki shi kuma sai ya canza tsari ya maida su jihohi 19. To a wannan lokacin ne aka yadda jihar Niger da wasu sassa na Abuja daga cikin jihar Sokoto, aka sannan ne aka soma kiranta jihar Sokoto, amma kamin sannan ana kiranta jihar Arewa maso yamma.
Masanin tarihi kenan Bello Idris yake bayani akan yadda Sokoto ta soma. Mataimakin kwamishinan ƴan sanda Usman Faruk shine ya rika ta lokacin da take jihar Arewa maso yamma, bayansa kuma a shekara ta 1976 ta kasance karkashin jagorancin gwamnan mulkin soja Umaru Muhammad, bayansa kuma sai Muhammad Gado Nasko har zuwa farawar jamhuriya ta biyu a shekara ta 1979, inda marigayi Shehu Kwangiwa ya zama zababben gwamna karkashin jam'iyyar MPN, bayan rasuwarsa mataimakinsa marigayi Dr. Garba Nadama ya zama gwamna. Da sojoji suka hambarar da jamhuriya ta biyu, jihar Sokoto ta kasance karkashin jagorancin gwamnonin mulkin soja da suka hada da Garba Duba, Garba Muhammad, Ahmad Muhammad Daku, sai Bashir Salihu Magashi, bayansa kuma sai zababben gwamna Malam Yahaya Abdul Karim da aka zaba karkashin jam'iyyar NRC a shekara ta 1992. Shekara ta 1993 kuma mulki ya sake komawa hannun sojoji, inda jihar ta kasance karkashin mulkin gwamnonin soja da suka hada da Yakubu Ma'azu, Abdul Rashid Adis Haraji da Rufai Dan Asabi Garba. Daga shekara ta 1999 har zuwa yanzu, jihar ta kasance karkashin gwamnonin farar hula da suka hada da Attahir Talatu Bafarawa da aka zaba karkashin jam'iyyar APP. Aka sake zaben sa karo na biyu a jam'iyyar ANPP, sai Aliyu Maga takardawa mako da aka zaba karkashin jam'iyyar PDP har sau biyu, sai kuma gwamnan mai ci yanzu Aminu Waziri Tambuwal da aka fara zabe karkashin jam'iyyar APC, aka sake zaben sa karkashin jam'iyyar PDP. Yanzu fitacce daga cikin masu neman jin ragamar jihar a zaben da za a gudanar a wannan shekara sun hada da dan takarar jam'iyyar APC Ahmad Aliyu Sokoto da mataimakinsa Idris Muhammad Gobir, sai dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP Mallam Sa'idu Umar Ubandoma da mataimakinsa Sigir Attahiru Bafarawa, sai dan takarar jam'iyyar Labour Party Aminu Umar Ahmad da mataimakinsa Hamisu A Isa, da kuma dan takarar gwamna na jam'iyyar NNPP Umar Dahiru Tambuwal da mataimakinsa Nasiru Aliyu Sabon Birni. yayin da ake dauda su mazabukan sabbin shugabanni jama'ar Sokoto sun ce akwai matsalolin da ke ci musu tuwo a ƙwarya.
Sunana Jinairu Sambu Jinairu. Alhaqiqatul amri bisa gaskiya babban abin da ya aldamo mu na a jihar Sokoto harkar tsaro. Babban matsalar mu tsaro, bayan samun tsaro abu na biyu a kirkiro abubuwan da za su dauke ma matasa hankali na dogaro ga kansu.
Assalamu alaikum, sunana Malam Abubakar Ibrahim. Abin da ya damu al'umma nan jihar Sokoto, rashin tsaro da harkar ilimi da rashin matasa babu harkayi da sauran su, ta'addanci ya yawa da aka ace an gyara tarbiyya yara amma ko ina dumi ɗena.
Sunana dai Maryam Umar Abubakar. Shi da rashin tsaro confirm yana ciki gaskiya, saboda yanzu mutum ko irin ace ba ma wai tahiya ka bar gari ba, ko wata shiya zaka na zaka ma jihar gaba cewa ka kama hanya ka tahi, saboda akwai miyagu sun yawa.
Sunana Nasiru Gwaranyo. Abinda ka damu mu gaskiya matsalar tsaro, don saboda mu irin gehe mu gaskiya matasa suna da abin yi, amma abinda ya danƙwashe abubuwan yi ga matasa rashin tsaro, da za a samu magance mana matsalar tsaro, to gaskiya mu da babu da wani abu da bukata gwamnati da ta yanzu da mai tahowa.
Hukumar zabe na kan gudanar da shirye-shirye na tabbatar da gudanar da zabuka yadda ya kamata, to ko me jama'ar jihar ke cewa kan tsare-tsaren da hukumar ke yi?
Bisa ga nau fahimta wanga shugaba na zabe na kasa, gaskiya dabarun da ya kirkire da su abubuwa ne waɗanda muna sa ran idan an yayi amfani da su za a kawo sahihin zabe a cikin kasar nan.
Sunana Ali Ibrahim Gidada. To duk tsatsan da an kai to shi muna son a saho da sabbin tsatsan na samun ci gaba wanda zai sa duk wanda ya taho ya zaba ya bashi abin nan da ya zaba.
Dan ba fata dai ta mutanen jihar ba ta wuce yadda za a shawo kan waɗannan matsalolin ba, da mun lamura su gudana yadda ya kamata. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Gwamnatin Joe Biden ta fitar da wani kuduri a jiya Talata da zai hana wasu bakin haure daga neman mafaka a nan Amurka. Kana zai baiwa gwamnatin damar maida su kasashen su cikin gaggawa. Wannan kudirin da ke zama wani bangare na yunkurin gwamnati wurin dakile kurarren bakin haure ta kan iyakar Amurka da Mexico, tuni ya sha sukan lamiri daga masu fafutukan kare bakin haure. A karkashin wannan kudirin, duk wani bakon haure da bai bi tsarin da Amurka ta gindaya ko kuma ya gaza neman mafaka na jin kai daga wata kasa da ya biyo cikinta zuwa Amurka ba, to za a dauka bai da cancantan samun mafaka a Amurka. Sai kila in ya bi wata hanya ya samu wata cancantar. Duk wanda ba su samu cancanta ba ko kuma ba su iya nuna shaida na neman mafaka daga wata ƙasa ba, to za a hana musu samun mafaka, kuma za a maida su a ƙasashen da suka fito ba tare da ba su daman gani mai shari'a na bakin haure ba. Rundunar tsaro a Somalia ta kawo ƙarshen mamayar sa'o'i 7 da mayakan Al-Shabab suka kai a kan wani ginin farin hula a gabashin birnin Mogadishu, a cewar gwamnatin Somalia. Ma'aikatar yaɗa labaran gwamnati ta ce mayakan sun kashe mutane 10 kana suka raunata wasu 7, ciki har da jami'an tsaro da suka fafata da 'yan bandigan wurin kawo ƙarshen mamayar. Gwamnatin ta ce waɗanda lamarin ya ritsa da su fararen hula ne da wasan hawa ba wasan sauka ba, wanda suka hada kuma da sojojin da suka fafata da 'yan ta'addan. 'Yan bandigan sun kai mamaya a wani gini da ake kula da masu da wasu runduna masu biyayya ga gwamnati da suka samu raunuka a wasu ayyukan soji a tsakiyar kasar. Tun cikin watan Agustan bare ne dakarun gwamnatin Somalia tare da taimakon wasu dakaru na mayaka na cikin gida da suke taimaka wa gwamnatin suka facantaki Al-Shabab, lamarin da ya sa kungiyar Al-Shabab ta koma bayan gari.
A gaida baba da ya karanto mana labaran duniyar, to yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Wata takaddama ta kunno kai tsakanin jam'iyyar adawa ta PDP da wasu jam'iyyu uku, wato APM da NRM, a ƙarƙashin jagorancin jam'iyyar AA ta Action Alliance. Jam'iyyan sun ƙaryata labarin da ke yawo game da ƙulla ƙawance da ɗan takarar jam'iyyar PDP. To sai dai wani bincike da muryar Amurka ta yi na nuni da cewa wannan mataki ya kawo rarrabuwar kawuna a jam'iyyun. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta aiko mana da wannan rahoton.
A wata sanarwa da ya fitar a Abuja, shugaban wani bangare na jam'iyyar AA wato Action Alliance, Adekunle Omo Aje, ya ce jam'iyyar AA ba ta da irin wannan tsari kuma ba ta shirin daukan wani mutum a madadin dan takararta na shugaban kasa. Adekunle ya ce bangaren koraren shugaban AA Kenneth Udesem tare da wasu jam'iyyu hudu ne suka ce sun amince da Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP. Manjo Hamza Al-Mustafa shine dan takarar jam'iyyar AA bangaren Adekunle Omo Aje, ya yi kace akan batun
to wannan babban zagon kasa ne aka shirya makirci ne sharri ne kuma da karfin Allah zaki ji yanda zamu yi akai cikin doka da tsari wanda muka san su ne suka je suka shirya wannan komai aka basu ba mu sani ba kudin da aka basu amma tallata wanda aka yi ni a matsayin na dan takara ga mataimakina ga shi shugaban jam'iyya wanda kotu ta yadda da shi shine chairman bai sani ba dukkan mu ba mu sani ba ina nan a matsayin na dan takara a jam'iyyar da nake
shi ma shugaban jam'iyyar APM wato Allied People's Movement Alhaji Muhammad Musa Bagana ya ce bangaren jam'iyyar APM bata shiga wata yarjejeniya da wata jam'iyya ba
lokacin mu ne yanzu da kotu ta bamu so mun riga mun zabe mu da kuma ni sabon shugaban jam'iyya bayan wannan muna so mu gama duniya kowa ya san cewa ba mu tsaya ma kowa ba tukun ba mu ce ga dan takarar mu ba tukun amma nan da ba da dadewa ba za mu fada kuma kowa zai ji saboda haka fun da dattaleje ya yula ba da yamu ba ba mu yarda ba
ana shi jawabin a game da batun kawancan mai magana da yawun jam'iyyar NRM wato National Rescue Movement ta kasa Iliyasu Ismail Adamu ya tabbatar wa muryar Amurka cewa dama jam'iyyar ta rabe gida biyu saboda haka ɗaya bangaren ce ta shiga yarjejeniya da PDP
abin ya girgiza mu kwarai da gaske domin abin mamaki ne kana shugaban jam'iyya kuma mai magana da yawunta gaba daya a ce yau ga jam'iyyar ka can ta yi yarjejeniya ta mara ma wani dan takarar shugaban kasa kwana 6 ko 5 da kafin ayi zabe lallai wannan wani abu ne da ya bamu mamaki kwarai da gaske
a nasa sharhin kan campaign din PDP mataimakin shugaban jam'iyyar na shiyar arewa Umar Iliya Damagum ya ce dan takarar sa Atiku Abubakar yayi wa sauran zarra
dan da aka rantsar da shi ran nan zai fara mulkin Najeriya ba sai ya fara tunanin wa zai kawo ko me zai ba ya riga ya san su kuwa wayannan yan takarkaru da kake gani a wanda ake tsammani kai za ka ba kanka ansa ko za su iya ko ba za su iya ba
ba mamaki a kwanakin karshe na makon zabe akan samu wasu jam'iyyu na mara baya ga yan takarar da suke ganin sun fita gomashin lashe zaben Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to za ku ji karin bayani a shirin baki mai yanka wuya A gaida Madina Dauda, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Wasu jam'iyyun siyasa a Najeriya sun musanta raɗe-raɗin haɗaka da wata jam'iyya. Duk da yake masana na hasashen wannan hadakar a dab da ranar zabe. Jama'a assalamu alaikum. Yanzu haka 'yan Najeriya sun kakkaɓe kura tare da matso da katunan zabensu domin tunkarar rumfunan zabe a ranar Asabar inda za a zabi sabon shugaban kasa da zai gaji Muhammadu Buhari. Alƙaluman hukumar zaben ƙasar sun bayyana cewa jam'iyyu 18 ne suka tsayar da 'yan takarar kujerar ta shugaban ƙasa a wannan zaben. To amma kuma masu fashin baki na keɓance 'yan takara 3-4 da ake ganin za su yi tasiri a zaben na bana. Sun kuwa haɗa da Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC mai mulki da Atiku Abubakar na babbar jam'iyyar adawa ta PDP da Peter Obi na jam'iyyar Labour Party da kuma Rabi'u Musa Kwankwaso na jam'iyyar NNPP. Wannan ya sa manazarta bayyana ra'ayin cewa akwai yiwuwar haɗakar wasu jam'iyyu ta hanyar marawa wani ɗan takara musamman idan aka rumfari lokacin gudanar da zaben kamar yadda aka al'adanta. To sai dai gabanin yin haka a lokacin gangamin yakin neman zaben ɗan takarar jam'iyyar PDP da aka gudanar a Yola babban birnin jihar Adamawa. Wasu jami'ai sun ba da sanarwa a madadin jam'iyyu 3 na AA da APM da kuma NRM. cewa sun kulla kawance da PDP domin mara baya ga dan takarar nata Atiku Abubakar, lamarin da ya sa shugabannin jam'iyyun gaggauta fitowa karara domin musanta wannan. Mejo Hamza Al-Mustafa shine dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Action Alliance wato AA.
To wannan babban zagon kasa ne aka shirya, makirci ne, sharri ne, kuma da karfin Allah gobe litinin nan zaki ji yanda zamu yi akai cikin doka da tsari. Wanda muka san su ne suka je suka shirya wannan, ko me aka ba su ba mu sani ba, kudin da aka ba su, amma tallata wanda aka yi, ni a matsayina na dan takara ga mataimakina ga shi shugaban jam'iyya wanda kotu ta yadda da shi shine chairman, bai sani ba, dukkan mu ba mu sani ba. Sai da muka ji kwatsam an faɗa a talabishin da radio cewa wai mun koma wata jam'iyya ta PDP daban, ban san wannan ba, ban taba tunanin haka ba, kuma bana haka, ina nan a matsayina na dan takara a jam'iyyar da nake.
Saboda haka matakai ne da wasu shugabannin jam'iyyar ka suka dauka kenan kake nufi?
A'a, wani mutum ne na sani wanda su suka yi tabi, na san lokacin da suka fara shirye wani abu watan Agusta da ya wuce, cewa idan lokaci ya gabato za su yi wa waɗansu daga jam'iyyoyin nan irin wannan abin da suka yi mun, don su nuna wa duniya cewa suna da ƙarin magoya baya, sauran jam'iyyoyin ma yanzu sun bi su, kuma wannan abin ya zo ya tabbata a yanzu. Amma da sunan Allah ana gaya wa dukkan magoya bayanmu a cikin Najeriya wanda suke jam'iyyarmu da kuma masu son Najeriya, ko ma a wata jam'iyyar suke, masu sanin halin da Najeriya take ciki, wanda an sun yarda da aqida da muka dauko da tsoron Allah da tausayawa jama'a da kuma aikata gaskiya bisa amana, inda sun yarda da abin da muka fitar muka tsara, to muna neman mutane su goyi bayanmu a canja halin da Najeriya take ciki cikin gaskiya.
Me zai sa su dauki waɗannan matakan inda ba su tuntube ku ba, ku da ku ne masu taka rawa a jam'iyya?
Wato abin a sha'anin shine, na sani akwai mutanen da ba wai siyasar ba, ba kuma kasar ce a gabansu ba, abin da ke gabansu kuɗi ne. To wanda za su yi rashin gaskiya irin wannan, su zo su yi zagon kasa irin wannan a fili, su yi ƙarya ma mutane a fili, ya nuna koda sun samu mulkin ma azaba da ƙarya za su zo su yi wa mutane a nawa tunanin kenan.
Ko bayan Mejo Hamza Al-Mustafa, sauran shugabannin jam'iyyun biyu ma sun musanta wannan da'awa.
Iliyasu Ismaila Adamu, kuma ni ne mai magana da yawun jam'iyyar NRM, National Rescue Movement, kamar yadda kika faɗa. To maganan jam'iyyar NRM, jam'iyyarmu, cewa wai ta mara ma ɗan takarar PDP Alhaji Atiku Abubakar, to mu ma wani abu ne da muna zaune a cikin gidajenmu muka gani a kafafen yaɗa labarai. Abin ya girgiza mu ƙwarai da gaske, domin abin mamaki ne kana shugaban jam'iyya kuma mai magana da yawunta gaba ɗaya a ce yau ga jam'iyyar ka can ta yi yarjejeniya ta mara ma wani ɗan takarar shugaban ƙasa kwana 6 ko 5 da kafin a yi zaɓe. Lallai wannan wani abu ne da ya ba mu mamaki ƙwarai da gaske.
Sunana Muhammad Musa Bagana, National Chairman na Allied People's Movement, tsofaffin shugabannin jam'iyya, wanda National Chairman a wannan lokaci sunansa Yusuf Muhammad Dantalle. To duk lokacin bai yadda cewa an zubar da shi ba, shi ma ya je yana ta nasa hurumin da jam'iyyarmu, alhalin baya kan doka, mu muke kan doka, mu muke da ikon da za mu aiwatar da abin da bai kamata mu aiwatar. Abin da ya je yi a Yola ba da yawun ba, ba mu yadda ba, shi yanzu lokacin su ya riga ya wuce. Lokacin mu ne yanzu da kotu ta bamu, kowa ya san cewa ba mu tsaya ma kowa ba tukun, ba mu ce ga dan takararmu ba tukun, amma nan da ba da dadewa ba za mu faɗa kuma kowa zai ji.
To duk da yake dai ana hasashen faruwar irin wannan hadakar, amma hankali ya fi karkata kan hadakar jam'iyyun da ke kan gaba-gaba, wato Labour Party ta Peter Obi da NPP ta Kwankwaso. To sai dai kuma mai fashin baki kan lamuran siyasa kuma shehin malami a Jami'ar Usmanu Danforiyo ta Sokoto, Farfesa Bello Muhammad Bada, yana ganin a wannan karon da wuya a dafa kaza a jefar.
To ka san ga siyasa irin ta Najeriya babu abin da ba shi wa sai abin da bai yi ba.
amma duk jam'iyya wadda ba za ta tsaye da Peter Obi dan takarar shugaban kasa ba, kabila ta ba za su yarda ya hade da ita ba wannan karo. Suna son su ba da sako ga manyan kabilu biyu na Najeriya, su ne Yarbawa da Hausa Fulani, wadanda ke gani in Bayarbe ya shekara 8 ya ba Hausa Fulani shi 8, in ya gama ya ba Bayarbe, wato su daya kabilu biyu majalisa ta suna son su aika sako bana, to shi yasa suna yarda a Hausa in su ayyanta ka da shugaban kasa. To babu yanda za a yi kwankwaso, shi ma shi mataimakin Obi a riga an gama ba shi yiwa gare shi, to kaga anan an ruhe. To ba shi yiwa a ce maka Obi shi komo jam'iyya ta PDP, domin daga nan ya hita ai da ita ne yake da sabani. Shi ga nashi fahimta yana ganin kamar lokaci yayi da ita PDP za ta rama makura a niyyarta, za ta tsaye da dan kabilar Ibo wanda ya tabiya ya ga nasu gani siyasa ko ce idita. To tunda haka na ashe ita an mai babban laifi, to bai dawa nan. Ita jami'ar APC dama in ya wuri bai taba daukar ta tashi ba, ita ma bata dauki cewa shi ma nata bane. To kaga akwai magana nan, maganar kwankwaso shi taso shi taho APC shiga mai da ita bai taso ba, amma kuma yana iya mata aiki ta karkashin kasa, kuma Allah ya sa ba a tuhuma ta aka haka nan. Ye shi ne akallan ko bai yi komi ba shi rage ma jam'iyyar da APC ke tsoro kuri'u a Kano, domin Kano wuri ne babba. To in ya rage mata kuri'u a Kano, to yawa APC yake. Amma maganar a haɗe abu ne mawuyaci in dai ka duba abubuwan da kenan, domin kowane yana da manufar shi da dalilin shi na waɗannan abubuwa. Watan abu ne kamar akwai wata azaza, in ji mallam Bahaushe.
Nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri inda a cikinsa za mu je da ta kaya a zaben shugaban kasa da sauran zabukan na ranar Asabar. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda, sai Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.
Allah a gaida Murtala Faruk Sanyin na. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To bari mu ajagaice da yammacin jiya Talata a birnin Warsaw. Shugaban Amurka Joe Biden ya kare matakin kasashen yamma na taimakawa Ukraine tsawon shekara guda domin kare kanta daga mamayar da Russia ta kai mata. Kana suka sha alwashin ba za su daina ba da wannan taimakon ba. Shekara guda da ta wuce duniya ta jajirce don ganin cewa Kiev bata fadi ba. Biden yana fadawa mutane sama da 10,000 da suka taru a wajen masarautar kasar Poland. A hali da ake ji kuma ministan harkokin wajen kasar China, wanda take marawa Russia baya a siyasance akan mamayar da ta kai wa Ukraine, ya fada a jiya Talata cewa kasarsa tana so ta taka rawa wurin kawo ƙarshen wannan yaki. Queen Gani ya fadawa mahalartan wani taro akan tsaro da aka gudanar a Beijing cewa China ta damu da wannan yaki na kusan shekara guda ka iya ci gaba da yin muni, kuma zai bazu har ma ba za iya magance shi ba. Yayin da kasar Turkiya take ci gaba da alhini na mummunan bala'in da ya sanadin asarar rayuka da dama daga girgizan kasa guda biyu a lokaci guda makonni biyu da suka shuɗe, an fara kiyasta abin da za a kashe wurin sake gina kasar da kuma batun samar da haraji akan iyaka wanda yake fama a cikin wani tattalin arziki mai tangal-tangal.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Jumbe Hamza wanda ya haɗa shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyan Makal, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.